الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan lokaci domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin al-arba'un an-nawawiyya a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin hadisi na 35 wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga farkon hadisi na 36 qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-hadithu as-sadisu wath-thalathun hadisi na 36 a cikin wannan littafi mai albarka an abi hurairata radiyallahu anhu wannan hadisi an amso shi daga Abdurrahman ibn Sakhar Abu Huraira yardal Allah ta kara tabbata a gare shi Abu Huraira ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa sallama yace man naffasa an mu'minin kurbatan ma'aiki yace dukkan mutumin da ya yaye damuwa daga mumini dan uwansa mumini dan uwanka ya shiga cikin wata damuwa yana cikin wani yanayi na tashin hankali sai ka yaye mushi wannan damuwar da Allah sallallahu alaihi wasallama ce dukkan wanda ya yaye wa mumini wata damuwa daga cikin damuwoyi na duniya naffasallahu anhu kurbatan min kurab yawmil qiyamati to shi ma Allah tabaraka wa ta'ala zai yaye mushi wata babbar damuwa daga cikin damuwoyi na ranar tashin alkiyama a to dan uwanmu musulmi yana cikin wata damuwa idan mutum yana cikin damuwa ba shi bane sai ka dauki kudi ka bashi ba akwai lokacin da damuwa wani ba ta kudi bace damuwar shi wani da kudin da komai a wajen shi amma kuma damuwar shi shine la'alla ko Allah tabaraka wa ta'ala ya hada shi da mace wanda ce mutumin yar banza ko Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabe shi da wani yaro ne ba shi wahala a cikin jinshi gashi da kudin amma kullum in ka ganshi yana cikin damuwa ka zaunar da shi ka ce wani maganganu marasa kyau su dinga fitowa daga bakinka akan danka wani ba zai kara danka komai ba sai dai ya lalace abin da ya kamata shine dare in yayi lokacin da kowa yake barci ka tashi ga gaya wa Allah ka kaiwa Allah kokanka wannan dana ka zuciyar shi a hannun Allah take ganin damar Allah ne Allah subhanahu wataala ya shirya maka shi a daren yau saboda addu'ar mahaifi addu'a ce wanda take amsasshiya kama ya hadisi cikin sunan na Abi Dawud hadisin Abu Huraira ce ma'aiki ya ce salatu da'awatin mustajabatun la shakka fihinna addu'o'i guda uku amsassu ne babu kokonto a cikinsu ka ce to a ciki akwai da'awatul walidi akwai addu'ar mahaifi babban abin da ya kamata shi ne kada ka zo ka dinga wannan raki ɗin ka zo ka ci mutuncin ɗanka a cikin abokanka ka ci mutuncin ɗanka a cikin abokan shi ka ci mutuncin ɗanka a wajen ƴan uwanshi da sauransu kada a yi haka nan ce mai kuma wallahi ina kyauta da tan inda za ka yi wannan ka yi haƙuri kamar da Allah komai lamarinsa za ka ga ɗan lokaci kankane ni za ka bani labari da kanka cewa gashi nan ɗanka yanzu ya dawo yana zuwa masallaci ana sallar farilla da shi abubuwan da kake so din na addini yana yi kaga wannan ka yaye mishi wannan damba sai ya zamanto ka sa shi da hankalin shi a tashe shi yana ganin wannan ɗan nashi kawai ya lalace ya tafi dan haka baya ma maganar kirki akan shi yanzu wannan zai sa ya zamanto ya kwantar da hankalin shi cewa wannan jarrabawa ce daga Allah kuma in yi haƙuri zai ci jarrabawa mun gane da kyau ko kuma ga wani nan ya zo shi yana kukan kai wallahi yau sati na guda ko dala 20 ba ni da hankalin shi a tashi kai kuma da ya tarro ka kawo wanka ka fi shi yau kusan kwananka goma ba ka da dala 20 din ba. To kaga dai yanzu ka yaye mishi dai damuwar da yake ciki. Ai ba dan take ka dauki kudi bane ka bashi. Ce wani alhamdulillah mu ƙara gode Allah. Wallahi wani wani in zai ga maka yanayin shi yanzu. Kai kama a aljanna kake. Kace wallahi yanzu kai yanzu ba kai bane baka da ai ba wanda yake min ka bashi ko. To wallahi wani in zai ga maka bashin da ake bin shi ba dan canji ka goma bane ko 20 ko 100. Miliyoyi ne ake bin shi amma kuma in ka ganshi ba za ka taba tunanin cewa wani ya biyo shi bashi ba kuma wannan abu abin da ya shafi duniya din nan da kake gani in aka doki hakuri da Allah ta'ala ya baka musulunci ya zama to kana ɗaya daga cikin musulmai ba wata kyauta da Allah zai yi wa wani wanda in dai ba musulmi bane wanda za ta burge ka tashin hankalin da kake ciki in aka hada shi da tashin hankalin wani wallahi bai huta ɗaya ba cikin ɗarin nashi yana banta da hankalin mai dala 20 kwa yanzu ko wata guda kai kai tunda dai kana ci kana sha kana bautawa Allah kana cikin yan uwanka musulmi ba wanda zai zo da dare ko da rana ya ce ka ci nashi wanda zai ce wallahi haka ne kuma abokina da hankalin shi ya tashi bai rike dala 20 ba amma ka ce mishi wani ya fi wata guda ma ba shi da dala 20 tashi yanzu wannan kaya ya mishi damuwar da yake ciki shi yasa ana so mutun ya zamanto kullum mai fatan alkhairi ga yan uwan shi ba wai yayewa damuwa shine ka doki abu ka bayo mutum ba akwai lokacin da yayewa damuwar shine ka doki abin ka bashi irin mutumin da ya zamanto ba shi da cinyewa ba shi da na gobe yanzu yazo ya zauna yayi kasaji dama irin kofar kare ne yake kuma aiki bai samu ba yanzu gurin da yake zuwa ma dan bashi bashi ya dan ci bashi kuma yana jin kuma ya koma kira shi kai wani muna lafiya kokari ana ganka zan ce wallahi alhaji babu aiki ne yau baba aiki to yo ko mu je mu baka aiki ya ce alhaji an samu aikin sai a same shi ba sai an samu mu je ka dora shi a motar ka kuje gida in ka shiga ka huto ka bashi wata jika goma ka ce wannan aje ai ce fa ne to yana ga in kace ka dawo da shi a mota ta da alhaji na tafi a kafa ba lokacin in ya fara tahiyya sai ka salmata wani amsa duk duk sai ka gida a matsayin sarki sarki ya zo shi gida assalamu alaikum tace to mai gida nan ga dadi ka hutsa sakare sakare kuma yanzu ka shigo da sallah me kuke so a ci yau eh naman za a ci ko kajin za a sayo ko kamar tace kai da kace baka da kobe kuma karka zancan kaje ce a a ai hanyar Allah ta fita cali eh kaya sun hado daga sama min indillahi ne wannan mun gane da kyau to kaga wannan an yaye mishi damuwa da Allah da lokacin da Alhaji ya taro shi ko dariya baya iya yi ba zan ce ko mulmushi baya iya yi to amma yanzu ya shigo gida biya matan shi ta ga bakin shi a bude yana dariya to ta san dai kawai akwai wata fatuhun bidallahi da ya same shi mun gane da kyau to wannan kai wa mutun shi ma yana da dadi ka yaye mishi damuwar rana ɗaya to kai kuma Allah idan zai yaye maka ba ta rana ɗaya zai yaye maka ranar tashin alkiyama wanda damuwa ce wanda kowa yana cikin ta to Allah ta'ala sai ya diba wata babbar damuwa ya yi maka saboda ka shigar da dan uwanka cikin farin ciki kada cikin damuwa ka fitar da shi kaga lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya zo wajen nana Khadija yace mata laqad khashitu ala nafsi nana Khadija tace kalla wallahi ma yukhzika Allah abada tace a kada ka ji tsoron komai wallahi Allah ba zai kunyatar da kai ba har abada ina da yakinin wannan ta zana mishi wadansu ayyukan shi na alheri da yake to haka yake mata idan ka ga dan uwanka cikin wata damuwa sai ka gaya mishi wadansu ayyukan shi na kirki kace habawa ne kai yanzu dan baka da kudi ne har hankalinka ya tashi izu goma ka haddace alqur'ani wannan da kai ho ake sallar asuba kar ka manta sallar asuba mun shaje a bakin malumma sun ce manzon Allah ya ce duk wanda ya sallar asuba yana cikin karkashin ijal aminci na Allah to kai yanzu ka zamanto cikin waɗannan mutanen kuma garkata da hankali kuma ga manzo Allah ya ce man asba minkum amina fi sirbihi mu'afan fi jasadihi inda hukutu yawmi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha wannan hadisi daga kajisa amma kuma yanzu ka dinga tada hankalinka akan waɗansu abubuwa ai kai hakuri komai zai zo shi a wajen Allah komai mai sauki ka kwantar mai da hankalin shi amma ya zamanto zaka zo ka tada wa dan uwanka hankali aza ce wallahi wani rabona da kudi tun nan da kwana goma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kwana goma wa yume kawai Allah la ilaha illallah subhanallahi yanzu ka ga dai wannan jika gomar ko wallahi yanzu da na hutu na same ta ka ga yanzu ya kasa shi kuma ya karanta shi wani hankali kaza ka cancu mai yawa Allah. To irin waɗannan abubuwa ya kamata mu kula da su. In dan uwanka ya fara cikin damuwa, in dai ba za ka iya cire shi daga cikin ta ba, to kai kokarka zaman to sababi ne na ƙara harzana wannan damuwa ta shi. Mun gane da kyau. Wa man yassara ala musirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maiki alaihi salatu wassalamu yace dukkan mutumin da ya saukaka wa mai karamin karfi, ya daya kafa ga mutumin da yake mai karamin karfi ne ya saukaka mishi, to shi ma Allah tabaraka wa ta'ala zai saukaka mishi a wannan gida na duniya da kuma lahira. Wato dukkan mutumin da yaga dan uwan shi yana cikin kunci, kaga mai karamin karfi ne wannan, sai ka saukaka mishi, to kai ma ka sani zaka samu sauki daga wajen Allah. Irin masu karamin karfi kuma da yawa ne ƴan uwa, masu karamin karfi da yawa ne. Kuma lokacin mutum za ka ganshi yana cikin kunci, to ka yaye mai wannan damuwa yana cikin lada, ka yaye mai wannan matsala da yake ciki yana cikin kunci, shi ma wannan lada za ka samu mai girma. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Maiki alaihi salatu wassalamu yace dukkan mutumin da ya rufa wa musulmi asiri, to shi ma Allah tabaraka wa ta'ala zai rufa mai asiri a duniya da lahira. Kaga dan uwanka musulmi yana aikata wani laifi, ba za wa za ka yi ba cikin ƴan uwan shi ka dinga faɗa, kai wani ai mutumin banza ne, ko kuje ganin shi a haka, da riga ne wannan, a riga ne, ai lalatacce ma babu kamar shi, ni da ido na na gan shi, kai kuma la Allah ka gan shi ne kawai a ina yake ce mata da wannan matattara ta mutanen rashin kirki, ka duro ko bai gidan yawwara ka gan shi ne a can la Allah, ko watakila salula shi ce aka ɗauke mai kuma ya je shi yake control, shi kenan ka ce wani ai wani din satar da ake da sa hannun shi a ciki, ni da ido na na gan shi a kaduro azam. Kaga wannan ba haka ya kamata ka yi ba, ka kyautata dan uwanka zato da ka gan shi a kaduro, daga ina ne ya duro, kaduro na duro dama ya aisha za aka ce mata kaduro go, to me dalilin da ya kashi, la Allah hanya ce ta kashi wucewa, kuma sai ga cewa ya kamata ya tsaya ya da'awa a nan, saboda matattara ce ta wanda suna buƙatar da'awa. To ya tsaya kuma yana da'awa, kuma ka zo ka ce ai lalatacce ma babu shi. Kaga wannan abin da ka faɗa, ka faɗi kalma mai muni. To ka samu ɗan uwan naka ma akan cewa lalle ga wani laifi da ya aikata, wanda kuma laifi ɗin nan shi ba san yana aikata shi ba. To a matsayinka na musulmi ɗan uwan shi, ya kamata ka rufa mai asiri, ka same shi ka mai nasiha. Abin nan da kake wani bai kamata ba, ka ga dai mutane suna ganin ka mutumin kirki, mutumin daraja, an yarda da kai da sauransu. Yanzu in abin nan ya bayyana cewa mutane suka san kana aikata wa darajar ka zata zai, kuma ka ga bai dace ba, ka mai nasiha. Yanzu in ya ɗauka falla alhamdu tsakanin kai da shi ne, kai ka dai ka san yana aikata wannan abu, in sai ya zamanto waɗanda ba su sani ba suna nan suna mai kallon shi da mutumin kirki ne da sauransu, in ya zamanto ya daina kaga kai kaɗai ka sani ka rufa mai asiri ko, to kai ma Allah tabaraka wa ta'ala sai ya rufa maka asiri a wannan gida na duniya da kuma gida na lahira. Gashi nan kana aikata laifuffuka, saboda shi laifi Allah ba zai rubuta maka ba a goshinka da ka fito mutane su ganka da laifin nan. Za ka aikata laifi a gidanka, za ka aikata laifi a shagonka, za ka aikata laifi a makaranta, amma duk da haka Allah ta'ala ya rufa maka asiri ba wanda ya sani. Amma kaga dan uwanka ya aikata wani laifi kaɗan, so kake kowa sai ya sani, bai dace ba. Sai in tura ta kai bango ne, an rasa yanda za a yi, sannan kuma sai a yi bayani. Ka je ka mai lelan wani haran, ka mai sirran waje haran, ka mai dare da rana, ka mai a asirce, ka mai a bayyana, amma duka wani fale mai zudum du'a'i illa firara. Shi ke nan sai ka fito kuma ka yi bayani, ka ce to ƴan uwa din yanda ya kamata mu dinga kula da kayanmu, in wani ya zo shi cikin mu mu dinga kula da kayanmu, don saboda yanzu ya fara ɗauke-ɗauke. Bayan ka yi iya yanda za ka yi ke nan, mun gane da kyau. Amma in dai fi bidayatul amri ne, kada ka yi haka nan. Fi bidayatul amri kada ka mishi haka nan, ka ɗauki hakuri. in kaga kana zaune da shi yayi tunani wani uzuri ne kaje kawai sai dan doke maka sallar ka sai daga baka kaje kai ina sallata ce ka zo da ita dama kawai kaga lokacin da ya doke ta kawai dubara ce ne zai maka ta dan wannan kai Allah bar sallata ce a baka zo da sallar ka ba wani ka bar ta a gida dai sai da kai mishi wuri wuri yace wallahi yin wace nake ji da zan da zai sai da ta uwa sai ji ka bi ka bashi kace ba ni sallar amshi ji ka bi je kaka ci abinci kama yana siya ka ce wannan ba sana'a ba ce kuma ba yanzu kai da karfin ka da komai zaka je kai leburanci in kaje kai yanzu in leburanci kaje yi kaje ka gurin masu sabciya kaya kai dako ko dala 100 ka samu a dakon naka daga safi ka rana ai ashe ka ci abinci zaka iya samun jika guda zaka iya samun jika biyu zaka iya samun jika uku ba iyaka riba ce wanda in kaje kawai sai abinda Allah ya kaddara mu zaka samu idan ka fi karfin dai abinda zaka ci ba sai ka zo kana doke doke ba kama yana siya amma da kawo da ka ga maka wannan ka ga hudo muka kawara kwankwantsa mashi eh kai barawo banza barawo wai mutum banza Allah la ance ka Allah ya kaza ce abokin naka da kake wallahi barawo ne kai kuma la Allah ta kace ita ce fasali na farko da zai shiga cikin baban kuma sai Allah ya tona asirin shi kaga kai kuma shi haka baka kyauta mishi ba na'am wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi ma yake alaihi salatu wassalam yace ubangiji tabaaraka wa ta'ala yana cikin taimakon bawansa matukar bawan nashi yana cikin taimakawa dan uwansa wato duk lokacin da kake cikin tattaki wajen ka tabbatar da gurin dan uwanka ya cika to kai kuma Allah tabaaraka wa ta'ala shi zai tabbatar da gurin ka kai ma ya cika mun gane da kyau lokacin da kake kokarin ka ga cewa wane kaza din nan ya samu yayi nasara akan shi kana ta mai kokari to wallahi kanka kakewa kana mai ne Allah shi kuma yana maka ga wani nan na kasa da kai baya gane ya karatu amma kai kullun famar ka shine wane ya gane karatu to wallahi in kana mai wannan ko to kai kuma Allah tabaaraka wa ta'ala sai ya baka ilimin da ma baka tunani amma in ya zama to kullun ga wani na kasa da kai kai kullun na kasa da kai su zauna a na kasa da kai baka musu hanyar da za su dandago sama kadan kullum kai dai kawai a na kasa da kai din suke inda za ga wannan sarari wani yace labura bahuni in ya tsoho wani za ka saki aka yace kaga wannan bai dace ba in mutum yana karkashin ka to kullum ka dinga kokarin ka ga cewa shi ma ya zama wani abu lokacin da ya zama wani abu ba naka bane za ka kwace ba a bashi la Allah zai zama to ya fi ka kuma shi ma sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya saka mai tausayi irin naka cikin kalkashin shi shi ma Allah ta'ala ya kawo wanda yake shi wanda suka fi shi kuma sai zama kullum abin ana samun jiyar wanda ya fi na jiya kyau kullum jiyar wanda ya fi na jiya kyau to amma in ya zama to kullum za mu dinga danne wa ɗan uwanmu buƙatunsu gashi ta hannuna buƙatar wani Allah ya kaddara za ta biya ba abin kunya ba ne ba wani abin kyashi ba ne in yi ƙoƙari abin ya huce mun gane da kyau ko wani za a gani kai mutane hanyoyi da dama mutum yana samu amma sai ya bari kawai ta lalace wani za a ga ga wata ma'aikata na an ce mishi ya kawo mutum 30 daga bangaren shi amma wallahi zai zo shi kawai iya ƴan uwan shi su ma wanda suke ga maciji da juna da su ba wanda suke fada da shi ba iya su mutum uku ya samu mutum hudu kawai zai je ya aika sai sauran ba a samu ba kuma ya sani sarri a unguwarsu in mutum 100 aka ce matasa akwai ga wani nan ya gama karatu yana da difilon ma shi wannan iya je shi babban matsayi ma zai samu amma bakin ciki yake sai ya zama to ya kyale shi kullum mu kawai muna da kai ananiya kaina in dai jifa ya tsallake kaina ya fada kan kowa ma sai ya zama to gashi ɗan wannan naka musulmi an buƙaci ka bada mutum 70 a wajen wata ma'aikata ka bada mutum uku raka ka ce babu kuma su ku akwai mutanen ko mutum 100 aka ce akwai su ka sani in ma ba ka da mutum 70 a unguwarka ai akwai abokanka wanda ka yadda da su kai ɗan uwa akwai wata hanya da ta zo ta fa kai ka kawo mutum 10 daga unguwarku kai da ke unguwarku tana da girma ka kawo mutum 15 kai ma ka kawo mutum 8 kai ku da unguwarku karma ce kai wancan kawo kaza ka ciccira musu kai a matsayinka na wanda kake abin da a hannunka ka dauki mutum 30 ɗan uwanka su san kai ɗan unguwarka su san kai duk lokacin da alheri ya zo ta hannunka a san cewa kana isar da shi to sai ya zama to kai kuma Allah tabaaraka wa ta'ala zai shige maka gaba cikin bukatunka mun gane da kyau shi yasa in mutum yana so Allah ta'ala ya biya mishi bukatarsa yayi kokari ya biya bukatar dan uwansa ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما ما يكي عليه الصلاه والسلام يتي دكان متومن da ya shiga cikin wata hanya wanda yake neman ilimi a cikin wannan hanyar sahalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna Allah tabaaraka wa ta'ala zai sauƙaƙa mai hanya wanda za ta sadar da shi zuwa ga aljanna saboda hanyar wannan da ya shiga ta neman ilimi a lokacin da ka kama hanya kake zuwa neman ilimi wanda za ka kore wa kanka jahilcin addini ya zamanto ka fahimci addini kana bautawa Allah ala basira to kai kuma lokacin ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kara dafa maka wajen abin da ya shafi saukin hanya ta aljanna a tattare da kai wa majtama qaumun fi baitin min buyutillahi Allah ta ma'aiki alayhi salatu wassalam yace da dai wadansu mutane bu su hadu ba a cikin wani gida daga cikin gidaje na Allah a cikin wani daki daga cikin dakuna na Allah tabaaraka wa ta'ala yatluna kitaballahi suna karanta littafin Allah alqur'ani wa yatadarasunahu bainahum suna yin bitar wannan ka alqur'ani a tsakankanin su kai kana karantawa ni ina saurare ni ina karantawa kai kana saurare shine bita ma'aiki alayhi salatu wassalam yace illa nazalat alaihim sakina face sai nutsuwa ta sabka akan su sai ya zamanto Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar da nutsuwa akan su wa ghashiyatuhum arrahma sannan kuma rahama ta Allah tabaaraka wa ta'ala ta lillibe su wa haffatuhum almalaiikatu sannan kuma malaikai na ubangiji subhanahu wa ta'ala sun kewaye su ya zamanto gabaki daya a da'iral malaikai ne a jefan su wa zakarahumullahu fi man indahu sannan kuma sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ambace su cikin bayin shi na gari wanda suke wajen shi wato ambato wanda yake na karamci da daukakawa sai ya ambace su wajen mala'ikan shi wanda suke wajen shi ma'aike alaihi salatu wassalam yace wa man babba bihi amaluhu dukkan mutumin da aikin shi ya dakilar da shi a baya dukkan mutumin da aikin sa yasa ya zamanto koma baya lam yusri bihi nasabuhu nasaba shi ba za ta matso shi gaba ba duk wanda ya zamanto lalatar shi ta sa ya zama koma baya jakkin baya to kyawun nasaba shi ba za ta sa ba a kawo shi gaba mun gane da kyau wannan shine kaidar musulunci idan mutun ya fito daga babban gida to kare ya tunanin cewa babban gidan nan nashi shi zai sa ya samu matsayi a wajen Allah in har aikin shi na gari bai bashi dabar ya zabanto cikin ɗan sahu na farko ba to nasaba shi ba za ta sa ba ya zabanto cikin sahu na farko ba mun gane da kyau ai kabila wanda ta fi kowace kabila daraja cikin kabilu na larabawa ita ce kabilar quraishi to cikin quraishawa akwai wadanda kafirai ne kasancewar su cikin quraishawa bai sa ba Allah tabaaraka wa ta'ala yace to koda dai kafirai ne tunda dai sun fito daga babbar kabila ba za a saka su cikin kafirai ba a saka su cikin aljanna to haka lamarin yake dan mutun yana dan babba a cikin unguwa ko yana dan babba a gari ko yana dan babba a ƙasa yayi jarrabawa a ekol in dai har ana so abu ya zauna ko wallahi in dai ya cancanta a bashi cikin 20 a bashi ɗayan nan aikin shi yasa ya koma baya in shi zai komo darni a ce gashi jakkin baya na santar gabaki ɗaya ba wai na ekol din da yake ba na santar gabaki ɗaya na jaha din a ce shine jakkin baya kuma gashi baban shi kuma ya fi kowa rufin asiri a jahar wannan ba komai bane haka ya kamata a yi in dai muna so ilimi ya ingantu shine dan wadata ko dan gidan sarki ko dan kaza bai kamata ba saboda wannan a ɗaya ƙafa ya ba da amsa wanda take ta kuskure a matsayinka na wanda za ka yi korije don kaga wane babban sha'ayi su ne ƙasar in na sharce shi kuma labari ya iske shi dine da ya wannan aikin da Allah zai ce dima a sharce ni daga aikina to kaga har yanzu akwai matsala ya cancanci a bashi 5 cikin 20 ba shi 5 cikin 20 ko ɗaya kalka ƙara mai wannan shi zai sa in ana haka gobe ya gyara amma in ya zamanto za mu dinga ɗaya ƙafa wannan mutumin ɗan babban mutum ne in aka ce an fitar da jarabawa a makaranta ɗiyan shi ba su ci ba to wannan taimakon da muke samu na kowace shekara a wajen shi ba za a samu ba, yana bada miliyan biyu in za a yi hafila yana bada kaza. To yanzu in aka ce ɗiyan shi su ne wani goma ya samu cikin talatin, wani ya samu biyar cikin talatin, sai ga kama abin ma ba kula da ‘ya’yan shi ba. Yanzu da aka yi kokari ɗiyan shi mai 25 shi ne mai kaɗan, a bada mai 28, 25, 27. Sai zama to ɗiyan shi guda uku su kai mishi yana jin daɗi, kuma mu muka je neman buƙatar mu shi ba mana. Kaga wannan ma'ahin ba haka ya kamata ɗiyan shi su zo ya so su ɗiyan shi su kasance ba. Babban cewa lalle kuna kula da ɗiyan shi shine darajar da suka samu a basu. Inda har yana gurin ɗiyan shi su zama to wani abu ko shine wannan shi zai sa ma ya ƙara kyautar da yake badawa a da. Cewa lalle abin da yake badawa ba zai sa ba a cikin adalci saboda abin da yake badawa. Amma mun saboda abin ya zama san zuciya ne. Wani lokacin za ka ga an ce ai wane shi ya zo na ɗaya a musabaka. Amma daga an gaya maka ɗan gidawale ne sai a gaya maka wani kimeman malami. Ko wani babban mutum wanda ka san shi ma akwai wata allurar da yake a cikin tafiyar musabaka ɗin. Ko a cikin tafiyar wani abu. Ba haka ya kamata ne ba. Wani hadisi Imam Muslim ya rawaito shi da wannan lafazi. Sai hadisi na ƙarshe wanda za mu kwana a kan shi shine hadisin Abdullah ɗan Abbas. Allah ta'ala ya kare yadda da shi. Ko ya isa? Na'am. Kwana ku? Na'am. Na'am. Da mi gauga mu kare shi saboda satin sama sai mu kare littafi. Sati baiti hudu ne, hadisi hudu ne rage. Na'am. In muka kama jiki a satin sama za mu kare littafi. Sai da hadisi hudu ne rage mana in muka yi wannan. Hadisi na gaba shine hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ta'ala ya kare yadda da shi. Ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, cikin abinda ma'aiki alaihi salatu wa salamu yake jiyo su daga wajen Ubangijinsa tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala ce inna Allah kataba alhasanati was sayyi'at. Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta kyawawan ayyuka da kuma munanan ayyuka. Allah ta'ala ya tabbatar da hakan a cikin Alkur'ani. Ga abubuwan da suke kyawawa ne idan bawa ya aikata zai samu lada mai girma, ga abubuwan da suke munana ne idan bawa ya aikata zai zamanto ya kwanci ciki. Haka ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi bayani dalla-dalla cikin sunna tashi, duk wanda ya zamanto ya aikata kaza to ga ladan da zai samu mai girma, wanda ya aikata kaza ga kuma laifin da zai samu mai girma. Summa bayyana zalika, sannan kuma Allah ta'ala ya bayyana hakan din a cikin Alkur'ani, ma'aiki alaihi salatu wassalam ya bayyana haka a cikin sunna. Faman hamma bi hasanatin, dukkan wanda ya niyyar aikata kyakkyawa, mutum ya yi niyyar zai aikata wani aiki na alheri, imma zai sadar da zumunta, imma zai yi karatun Alkur'ani, imma zai yi qiyamul layli, imma zai yi wani abu na alkhairi. Falam ya amalaha, bai samu ya aikata wannan aikin na alheri ba da ya niyyar zai aikata. Katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan, Allah tabaraka wa ta'ala zai rubuta wannan niyyar tashi da ita zamanto kyakkyawa cikakkiya wanda take ajajjiya a wajen Allah ta'ala. Allah ta'ala zai rubuta mai kyakkyawa cikakkiya gurin niyyar tashi wannan da ya mai kyau. Fa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu ashra hasanatin ila 700 dhifin, idan kuma bawan Allah musulmi yayi niyyar aikata aiki wanda yake kyakkyawa kuma ya aikata wannan aikin kyakkyawa, Allah tabaraka wa ta'ala zai rubuta mai wannan kyakkyawan aikin a wajen shi ya zamanto kyakkyawa guda goma har ya zuwa linki 700 ila ad'afin katsira, har ya zuwa linki mai yawa sama da 700 din. Wa in hamma bi sayyi'atin, idan bawa yayi niyyar aikata mummunan aiki, falam ya amalha, amma kuma sai ya daina ya canza niyya ya aikata wannan mummunan aikin ba saboda tsoron Allah, saboda ya tuna haduwar shi da Allah, to kataba Allahu indahu hasanatan kamilatan, Allah tabaraka wa ta'ala yana rubuta wannan wato fasa mummunan aikin da yayi bayan da yayi niyyar zai aikata, Allah ta'ala zai rubuta mai kyakkyawa cikakkiya akan barin aikin da yayi. Wato idan bawa yayi niyyar aikata mummunan aiki kuma sai ya bar aikata aikin saboda Allah, mun gane da kyau, in taraka min ajli faktubu lahu hasana, haka ma yake alayhi salatu wassalam ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya fada kamar da yake cikin hadisin Abu Huraira da cikin Bukhari da Muslim. To amma in ya zama to mutun ya bar wannan aikin mummuna da yayin ya zai aikata saboda hanyoyin sun kullu a gare shi, yayin niyya zai dan sha wani abu zai dan yi kurbe kurbe tunanin shi babu kowa a gida kawai sai ya gama mashi tunanin, to al'amari ya baci da ja yayi kira abokan shi za su zo ana a gungujeran nan tunanin shi mamar shi yau gadin ta ne a likita, to ashe shi kuma ya kuskure jiya ne ta yi gadi bayo ba kuma ko tana gadi sai satin sama shikenan al'amari ya rincabe mishi. To wannan ba za a rubuta mai kyakkyawa ba, ba zai ce mishi to ku yi hakuri dai wallahi tsofa tana nan gida shi. To in ya gaya musu haka ne shikenan kuma yanzu la'alla in ya tashi mai karfi ce za a rubuta mai laifi, amma in ya zama to niyyar ba mai karfi ba ce to lam tukta bi shay'an ba za a rubuta komai ba kawai zai zama to an samu 00 kenan. Wa ina hamma biha, to idan mutun yayi niyyar aikata mummunan aiki fa amilaha sai kuma ya aikata wannan mummunan aikin katabaha Allahu sayyi'atan wahida, Allah tabaraka wa ta'ala zai rubuta wannan mummuna din da ya aikata guda ɗaya tal, ba za a rubuta mai ita biyu ba ko uku ko hudu ko biyar, guda ɗaya tal za a rubuta mai. Wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka fitar da shi fi sahihaihima, wato a cikin ingantattun littattafan su guda biyu bi hadhihi al-huruf, wato da waɗannan harufa din. Fanzur ya akhi, al-Imam an-Nawawi yace ya kai dan uwana musulmi kale ka ka gani, waffaqana Allahu wa iyyaka, Allah ta'ala ya katartar da mu da kai ila azimi lutfillahi ta'ala, kai di ba zuwa ga girman tafsasawa ta Allah tabaraka wa ta'ala, yanda Allah tabaraka wa ta'ala yake tafsasawa ga bayinsa ka di ba ka gani. Wa ta'ammala hadhihi al-alfaza, ka lura da waɗannan lafuzan wanda suka zo a cikin wannan hadisi mai tsada. Wa qawluhu indahu, wato fadar shi da yace kataba Allahu indahu hasanatan kamilatan isharatun ila li'tina'i biha, wato nuni ne zuwa ga kula da wannan kyakkyawa guda ɗayar da bawa ya aikata Allah tabaraka wa ta'ala zai rubuta mishi, sai yace indahu a wajen Allah din. Wa qawluhu kamilatan, kuma fadar shi da yace kataba Allahu indahu hasanatan kamilatan bi da ba akan hasana, wannan litta'akidi saboda karfafawa ne, wa shiddati li'tina'i biha, da kuma tsananin kulawa da ita wannan kyakkyawa din, sai aka karfafa ta da kamila. Wa qala fi sayyi'ati allati hamma biha thumma tarakaha, sai kuma ma'aiki alayhi salatu wassalam ya fada cikin mummunan aiki da bawa yayi niyyar aikatawa sannan kuma ya bar wannan aikin mummuna saboda girman Allah, shi kuma kataba Allahu indahu hasanatan kamilatan, Allah tabaraka wa ta'ala zai rubuta mai kyakkyawa cikakkiya a wajen wannan niyya da ya bari da yayi ta aikata mummuna aiki da ya barta saboda girman Allah. Fa akkadaha bi kamila, sai ma'aiki alayhi salatu wassalam ya karfafa kyakkyawar da bawa da a rubuta mai ita da cikakkiyar kyakkyawa ce ba wai tawayiya ba ma. Wa ina amilaha, to idan kuma bawa ya aikata wannan mummuna aikin da ya niyyar aikatawa, katabaha sayyi'atan wahida, Allah tabaraka wa ta'ala zai rubuta wannan mummuna da ya aikata mummuna guda ɗaya tal. Fa akkadata qalilaha bi wahida, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafa wato karanta wannan mummuna din da ɗaya tal, ya ce ba kataba Allahu sayyi'atan kamilatan, sai ya ce sayyi'atan wahidatan, mummuna guda ɗaya tal. Wa lam yu'akkidaha bi kamila, bai karfafa ta ba da kamila, wato mummunar guda ɗaya ce wanda wannan yake nuni akan cewa ɗayar zai iya yiwuwa kuma ka aikata wani aiki na alheri a shafe baka ɗayar. Shi yasa idan bawa ya yi niyyar zai aikata aiki mai kyau, Allah ta'ala zai ce wa mala'ikansa ku fara rubutu. Amma in mummuna ya yi niyyar zai aikata zai ce a ku kyale, sai in ya aikata kuma a ga yanda za a yi. To akwai hadisi wanda yana cikin al-Mu'jam, ko cikin al-Mu'jam ko cikin Masanid, sai na kwan biyu rabona da littafin wanda yake nuni akan cewa idan bawa ya aikata mummuna aiki sai an yi kusan rabin yini kafin a rubuta mishi wannan mummuna aiki. Allah zai ce ku daya kafa ga wannan bawan nawa la'alla zai tuba daga wannan laifin da ya aikata. To dan kar ku rubuta kuma lokacin wahalar gojewa eh ku daya kafa kar a rubuta mu dai ku rike a kanku har in ya tuba falla alhamdu shikenan dama ba a rubuta ta ba in kuma bai tuba ba har aka huce rabin yini to sai a rubuta mishi ta. Yasa in ka zo ka in ka aikata aiki na Aisha da rana kafin azhur kana sallar azhur shikenan al'amari ya rinca be musu na ba shi mala'ikan da yake kula da bangaren hagu wanda shi a sayyi'ati yake rubucewa shi kullum dama a cikin hutu yake. Mala'ikan da yake kula da alhasanat shine kullum cikin aiki a bangaren mu'mine kenan. To a bangaren kafirai kuwa mala'ikan da yake kula da bangaren sayyi'ati shi da cikin aiki na hasanat shi kuma cikin hutu. Mun gane walillahi alhamdu wal minna godiya da baiwa sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ta'ala shi kadai ne ya cancanci yabo sannan kuma shi kadai ne ya cancanci baiwa tana zo mana ne daga wajen Allah. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Subhana sarki wato sarki wanda yake tsarkakeccen sarki la nusitsana an alaihi ba ma iya kiyayewa yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala. وبالله التوفيق غمنا كتر ga Allah tabaaraka wa ta'ala yake ina ga sai mu kwana ana abinda muka yi daidai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko cintiban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana. Subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.